gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 21 ga watan Agusta na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan 'yan gudun hijirar cikin gida wanda aka fi sani da IDPs. Shin kowane irin hali suke ciki a yanzu?
Awa nawa kuka yi hanya?
To mun dai kwana biyu da yini daya.
Kuna tafiya a kasu? Abinci fa?
Abinci sai dai ruwa.
To da kuka zo nan kamar akwai wani masauki da aka tama muku?
Ga mu nan ga hili dai ku ga.
Shakin ji har yanzu dai akwai masu takawa a ƙasa domin zuwa sansanin wurin 'yan gudun hijira na cikin gida. To, yau dai shine ranar tunawa da mutanen da ta'addanci ya yi barazana ga mahallansu a faɗin duniya. Amma yau za mu mayar da hankali ga waɗanda ta'addancin 'yan Boko Haram ya shafa a nan wuraren.
Dalilin kenan da ya sa wakilin sashen Hausa wato Amina suka haɗo mana rahotanni. Daga Damagaram a Nijar, Tamar Abadi ta haɗo mana rahoto akan kuɗin tallafi da Aliko Dangote ya baiwa 'yan gudun hijira a Nijar.
Kamar yadda kuka ji a wannan gutsarin, Haruna Dauda kuma ya jiyo mana ta bakin su 'yan IDPs ɗin da halin da suke ciki a Borno.
Daga Adamawa kuma Ibrahim Abdulaziz ya tuntuɓi wani jami'in bada agajin gaggawa akan gudunmawar da gwamnati ke bayarwa.
Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin yau da gobe.
Barmu yanzu za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene fatanku ga mutanen da ta'addanci ya raba su da mahallansu ko ya sa su a cikin wani hali a inda suke. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Mu amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin LB mai nama ya da gungume, inda ya ce salam yau da gobe mutanen da ta'addanci ta raba su da gida, fatan mu Allah ya saka fara ce hakan.
Sai kuma sakon Adamu Abubakar Bajoga inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah, gaskiya mutanen da ta'addanci ya rutsa da su abinda ya dace gwamnati ta taimaka musu, dan gaskiya suna son taimako dan wasun su ma bara suke akan titi a takaice.
Shi kuma Bahariya ya unguru tare da kawo mai dugu unguru cewa suka yi yau da gobe ikon Allah, hakika mutanen da suka rasa mahallansu sanadiyar ta'addanci suna cikin halin kakanikayi, dan haka muna taya su da addu'ar Allah ya kawo musu mafita.
Sai kuma sakon Wai dan Baba daga jihar Gombe inda ya ce wannan hali da suka shiga lallai Allah yana jarraba su ne, kuma mu koma gare shi da ya kawo musu sauki da kuma doki, ya ba su mafita, ya sa su koma cikin mahallansu.
To amin. Amsar mu kuma ta gaba ta fito daga wurin Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa inda ya ce salam yau da gobe. Hakika ina matukar jajantawa al'umar da suka rasa mahallansu da fatan Allah yi musu gata.
To Alhaji Mele Yusufari kuma ya amsa daga jihar Yobe ya ce mutanen da rikici ya raba da mahallansu abin tausayi ne. Fatan mu dai Allah ya mayar da su gidajen su cikin kwanciyar hankali.
To sai kuma amsar hadin gwiwa daga wurin Aminu Adamu Malamadori da Kabiru Hassan Malamadori inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. To hakika muna musu fatan dawowa rayuwa cikin lumana da kwanciyar hankali kuma muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta gina musu sabon mahalli.
Suleiman Adamu Tanda Reporters kun yau yace yau da gobe. A gaskiya ya kamata gwamnati da hukumomi su tashi tsaye su taimaka wa al'ummar da rikici ya raba da mahallansu domin gaskiya suna cikin halin tausayi da damuwa. Fatan mu shine ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To shi kuma Arma ya Usaini cewa yayi hakika barin mahalli sakamakon ta'addanci abantar da Allah wadai ne. Muna fatan Allah Ubangiji ya kawo musu sauki a duk inda suke. Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a fadin kasar mu baki daya.
Sai kuma Hindu Suleiman inda take cewa assalam yau da gobe. Ina kira ga shugabanni da su tallafa musu. Allah ya yi musu gata. Amin tuma amin.
To Aisha amsar mu ta karshe a yau ta fito daga wurin Khadija Babawuru Elnafati inda ita kuma tace fatana gwamnatoci da masu hannu da shuni su tallafa musu da kayan abinci da matsuguni. Masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Ta jama'a ga rahoton da Tamar Abari ta hado mana daga Damagaram.
Zakari Umaru shine gwamnan jihar Maradi yayi karin haske kamar haka.
Wannan mutanen suna nan a rukumar kimar tace da kamar wajen 2020. Alhamdulillah muna ba su taimako kowane wata. Akwai gwamnatin Niger, akwai gwamnatin jihar Sokoto duka sun aika taimako wanda kuma akwai masu hadu da shi kamar su famu wannan kungiya ta majalisar dinkin duniya mai yadda kamar su Asira kuma Mountain Tabi Foundation ta Dangote ya turo wajen trela 16 da kaya sun kawo mana suna wajen ton 530 na abinci da kayan shinkuda da na ruwa don kiyaye da dai wannan taimakon zai kai kimanin wajen miliyan 300 na sefa.
To yanzu wannan taimako an rarraba musu?
Mu muna da tsari tunda zama ne wanda ba a san ba lokacin da zai kare kenan ba duka abin da muka samu ba za mu dauke mu rage. A'a Allah tsari wata wata ne an kidan ya su an san ko suna wade da su da iyalan su ko ba su kadai ba 'yan gudun hijira. Ai akwai jama'ar da 'yan gudun hijira suka tarda su ne muke cewa population da kai. To duk abin da za a yi ma 'yan gudun hijira dole sai an yi ma jama'an nan wanda suka karbe su suka ba su abinci suka ba su mabarta suka ba su gonaki na noma wata wata ne muke nisan duka an san abin da ya kamata a raba musu kowane wata. Amma in ma ta dubu nawa ne yanzu in kika dauke kin san halin mutane in kika rage gaba ɗaya ai sai da kowa zai yi gobe ya tara maka hannu ba abinci ba kawai har da riyoyi da abubuwa da dama ana nan ana yi musu da magunguna ana kawo musu. Shekaran jiya ma mun samu ƙarin taimako daga wata ƙungiyar nan da ake ce ma NEMA ta Najeriya.
Sai dai ba nan gizo ke sakar ba. Babbar damuwar hukumomin da masu 'yan gudun hijirar su koma garuruwan su na ainihi.
Abin da suka fi damuwa da shi akwai dutsaro cikin garuruwan su koma gida. Magabata na Najeriya kamar jahohin da abin ya shafa ko shi ya kusa na rubuta musu wasiƙa na su zo mu zanna tare da su mu ji da matakan da ya kamata a ɗauka na mai dutsaro cikin yankunan nan waɗanda ƴan ta'adda suka mamaye. Amma yi dutsaro saboda jama'ar nan su koma cikin gida su koma cikin garuruwan su shi ne abin da muka fi damuwa da shi. In wannan bai samu ba kuma muna da tsari kamar wani filan bai haka na kanci su da kan iyaka mu kai su nesa ga iyaka mu duba su daga cikin hatsari wanda zama 'yan gudun hijira yake kawo musu.
Suma 'yan gudun hijirar da suka samu wannan taimako sun nuna godiyarsu ga Dangote da ma sauran waɗanda suka taimaka musu kamar haka.
Sunana Lawali Muhammad Sangira. Mun kira ki sosai duk wanda ya fito daga Najeriya lalle kowa sai da yake alsan barka dan babu wanda yake yi da yunwa ko kishirwa. A mun samu taimako sosai da zahirin yadda aka wata gaskiya Allah mun samu karɓuwa ga jama'a. Kowa ya jiro da ainihin wake da mai da abin ruwa da abun shi ne da aka yi sannan wannan kungiya ta dangar ta kan gaskiya alhamdulillah kuma mun gode mata da lalle in dai Allah ya sa an ka samu harkar nan ta tsaro gaskiya to muna fatan kowa kuma ga muhallin shi
Usman daga garje dan wuce mana gode Allah ya kara mai imani da yanayin shi na budin da Allah ya mishi Allah ya kara mishi eh na ana kula da mu har ko mun ba eh mun gode masa suna taimaka mana da abin duk daga wata zuwa wata haka muna fa Allah shi ba mu iko Allah shi yarda mu kuma ka san mu bazanna da iyalin mu hankali kwanciya Allah ya
ta Tamara Bari muryar Amurka daga Damaga a jamhuriyar Niger
Allah ya kyauta a can kuma jahar Borno wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya tuntubi su ƴan IDPs a sansanin su domin jin halin da suke ciki Haruna gare ka
wallahi ba abunke
ba komai
ba komai Allah ya ba komai Allah
So mai Usman daga mai rare kasar Guzamala eh gurin Hijira ne dukkan eh to mu kam sai dai mu ce alhamdulillah kaga ban mu da komai ga yaran mu duka ba wanda ya kai da kaya ban mu da abinci tunda muka zo nan alindume Allah ya masa albarka ya kawo mana abinci in ba shi ba ba wanda ya kawo mana abinci mun ka gani mun gode wa Allah tunda akwai rai mun gode wa Allah za mu samu wanda zai ba mu tunda muna nan kam kuma kowa yana shiga yana kallon mu kamar inda ka zo nan ba ba wanda ya zo ya tambaye ko haka ma sai kai sai da kai da kanka alindume shi da kansa bai taba zuwa nan ba amma ya ji labarin muna nan ya ba mutane kaya an kawo mana abinci su shinkafa su masara su wake su mai duk alindume ya aika mana ya kawo mana kuma alhamdulillah mun gode masa Allah ya kara masa girma
Abubakar daga mai dare Guzamala dan gudun hijira ne du mun gode Allah amma yanzu bamu da layya bamu da komai a yanzu haka
sunana Zainab Ali ta Mangono haka ne to har yanzu dai ba dadi yara na biyu
sunana ku yan gudun hijiran ina ne
mu yan baga ne
baga shekaran ki nawa nan
a ban kai shekara
eh kwanan nan kika fito
eh
a wannan hare-hare na bayan nan ne kika fito
eh wannan na bayan
to yanzu ya yanayin rayuwa take a nan gare ku
ba ne bi mun ji dadi
eh amma kafin a kawo muku wannan doki ya yanayin kuke samu abinci akwai shi ko kuma ana karanci shi
a ana karanci shi kadan kare dai muna samu
kina da yaya nan ne
eh ina da yara biyu
su biyu kuma duka kuna tare mai gidanki ba
mai gidana ma yana ne
to Allah ya taimaka yawa ga mama na kuma ta mama eh sunan ki ba
sunana
eh yaro eh wannan yaran ki ko shekara sunana
shi wannan baya an mun yi gudu da sace juna a ife
a nan kam ne kenan eh shekara ki nawa wannan kam
a wata na bakwai
wata ke bakwai kam daga ina ki zo
daga bagalan
ku ya rayuwa take gare ku a nan kam
na san ba kan tun da ka riga ka baro gidan ka rayuwa sai hakuri sai a hankali wallahi amma yanzu fa Allah ya saka da alkhairi muna roƙon Allah ya ƙara cewa mana taimako daga kuta ko ina da ko ina kuma Allah ya sa za ka gyara mana kasar mu mu koma mu zauna lafiya a gidan mu kowa da yaran sa a gidan sa yake a haka yara su yi nan su nan ba makarantar kirki ba gashi nan sai a hankali Nagode Allah ya saka da
Allah. Amin sunan mai nagode ga mama na ita ma. Sani mama. Ya sunan ki?
Sunana Hauwa.
Ka ji ke ma da yarki ba daga ina kika zo?
Daga Doro.
Na'am.
Daga Doron ba.
Oh Doro ko?
Eh
kamar shekaran ki nawa nan ko tana?
Ina shiga.
Eh ba ki da mutu abu ma?
Eh wallahi.
Eh wannan rikicin baya bayan nan ki ne.
Eh shine.
Ta kun zo da mai gidan gidan da yaran ki duka? To ya rayuwa take a nan gare ku kafa.
Ah sai mun gode ma Allah. Mun gode Allah ya saka da alƙairi.
Me za ku ce ku faɗi bukatunku da kuke so gwamnati ta yi muku? Me za ku ce kuna bukata ku a nan?
Bukatar mu a mai shi ne abinci da kirori.
Da Allah ya ce maka. Yawwa. Zaman lafiya kuma ko?
Eh da zaman lafiya.
Eh to ga ya taba mun na.
Zaman lafiya.
Duk na ku da goyo da yaya.
Sai an ku faɗi.
Na'am. Maryam ko? Eh Maryam ga ina kika zo ke?
Daga Doron ba.
Eh ke ma yar ba gan ne? Ko ya rayuwa take ka?
Ya rayuwa kallon rayuwa sai a hankali da kallon
ba ka gidansa. Gaskiya ne. Eh, abokan batun abinci ba kuna samu yashashe?
Gaskiya abinci kan ba ma samu tunda ba mu da kati.
Ba ku da kati gurin?
Eh.
To me zaki cewa gwamnati ganin cewa ku da ba ku da kati me za ku faɗi ma gwamnati?
Mu eh muna so garin mu yi lafiya mu kuma wuraren mu kawai.
Na'am. To kin ce ba ku da kati kamar wanda ba su da kati sun san ba su wani abinci ne koya?
Ba su sa babu abinci ma tunda ba ku kati.
Kun da dai sosai ne nan?
Watan mu shida.
Wata biyu da?
Watan mu shida.
Wata shida?
Eh.
So Allah ya taimaka. Kamu ba mana? Yawwa ya sunan ki?
Aisha.
So me za ki ce wa gwamnati?
Wallahi ya mu ne. Da wadoron ba ga muku.
Wace kuka zo nan kam din?
Ni sunana Alhaji Musa Ajeri Doron Baga kuka local government ina doro kam akan baga hanya baga mu dai mun jima a nan gidan yanzu watan mu bakwai gidan nan ba wanda ya taba kawo muna abinci wanda za mu ci na wata daya ba ba mu ba har yanzu kuma muna fira da yan jaridun kamar yanda muke yi da kai muna kiran ma'aikatan gwamnati muna ga musu yanzu nan yau ma mun tura mu ciyamar local government takarda kai mishi na cewa gidan nan hoyo sai wata bakwai ba ba mu abinci ba har yanzu kuma ban ga abin da yazo ba saboda haka wannan din wanda ta muna ne kaga yanzu ga mu a nan gidan nan yanzu haka ruwa yake kwanci ciki fiye da kima bayan babu abinci nan ma mun kai wata wajen biyar gidan nan kafin mu samu a zuwa mun dan ledodin nan ba mu mai daki ledodin aka ba mu da kusa daidai da kudin da ake ba kafin ta ba ba mu ba kowa shi ya buga mu kai ne daki ko ya cire alifin shi aka buga shi sannan mu din nan muna da damuwa kala kala ka gani yanzu haka yaran mu ba su da ma inda za su yi makaranta sama da shekara biyar yanzu ka gane ko sannan ba mu da wani abu na jin daɗin rayuwa ko guda katibu ma wanda muke kwanci ba mu da kowa ƙasa yake kwanci damuwa kala kala har ma ba mu san ma inda za mu sa kanmu ba a takaice ni mai wannan maganan ni kaina Arji Musa a Jeriya yanzu ina da mutum sama da mutum 70 garin nan amma wallahi tallahi ba wani mutum wanda yake da katifa ake kwanci daga wanda yake shi ne dan bargonshi wanda yake da shi sai wanda yake shi ne yani amma wani bukata na gwamnati cikakke wanda aka ce an yi babu shi to yanzu a gidan nan muna da mutum sama da 600 da wajen 50 da wanda 6 magidanci fa mutum kuma sama da 2700 muke da shi gidan nan amma ba wani abinci da yake zuwa gidan nan dangane da haka ni ban san ma abin da zan kara maka ba
eh ni ne Muhammad Sani Aliyu wanda ake wa inkiya da JTI Doron Baga imam kenan sai dai kuma kira da nake da gwamnati musamman gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kafin daukan matakin hanawa ya kamata a ce akwai wani gudunmuwa na musamman wanda ita gwamnatin tarayya ita kanta da gwamnatin jiha za su tallafa waɗannan yan gudun hijira dan akwai waɗanda idan har ba su fita sun yi bara ba za su kwana babu abincin da za su ci kuma kamar yadda yake a wannan kam namu na Doro kam tunda muka zauna nan wata bakwai babu wani tallafi na abinci daga yan kungiyoyin nan na abun nan NGOs din nan kungiyoyin nan babu wata kungiya da ta taba zuwa gidan nan ta raba wani abinci na zuwa gani illa mun san so daya wanda ba mu wuce wata daya a gidan nan ba an taba zuwa an ba kowane magidanci kwano hudu na shinkafa da kwano daya na wake amma banda wannan har kawo yau ba wanda aka taba ba wani abinci gaskiya abu na farko in ma dai gwamnati ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa dan mabaratan ba za su fasa yin bara ba in dai ba a zo an tallafa ba sai dai ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa ko kuma idan mutane sun yi wa gwamnati biyayya to za su shiga cikin wani kunci kila wannan ya zama sanadiyar rayuwarsu yanzu akwai irin kungiyoyin nan irin su Action Anger da Sword Hunger da sauransu duk suna shigowa gidan nan kuma kullun suka zo muna koka musu akan matsalar mu fa shine abinci amma kullun matsalar su shine da za su kawo mana shine wai su yi mana shadda gurin da za a yi tsugunno wanda yake kuma yanzu a cikin gidan nan muna da shadda wanda ta fi kwaya 50 da wuraren wanka wanda ake amfani da su kuma amma a kullun a ce su ne za a yi kuma ba mu da matsalan wannan matsalan mu shine abinci in ba a ci abinci ba ma ina ne za a samu gurin da za a je a yi ba haya in ba a ci abinci ba ina maganar ba haya a duba wannan kukan namu kuma wannan ba ya shafe mu kadai bane kamar muna bayyana namu matsaloli ne amma idan ka leka duk irin kam kudin nan duk zaka samu irin matsalolin guda daya ne waɗanda ake ba ma zaka samu abin da ake ba su bai ishe su ba to ina ga waɗanda ba a ba komai wannan kuka mun kai ga abin da ya shafi kukan mu zuwa ga ciyama na local government namu to alhamdulillahi a yau ma dai an sake isar mai da wannan kukan kuma ya bukace mu da a rubuta takarda a bashi a rubuce ta yanda zai isar da wannan kukan namu zuwa ga ita gwamnatin jiha an bashi amma dai har yanzu mun muna cikin zaman jira ne dan haka gaskiya idan har ba a samu wani tallafi ba to mutane za su shiga cikin tagayyara da halin haula'i wannan shine insha Allah
Allah ya mana maganin duk irin waɗannan matsaloli kuma ya ba mu zaman lafiya mai dorewa. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu ga hirar Abdul Ibrahim Abdul Aziz da wakilin ma'aikatar kai agajin gaggawa ta tarayya a jihohin Taraba da Adamawa Imam Abani Garki.
So kawo yanzu akwai yan gudun hijira da dama a Jihohin Adamawa da Taraba bari mu soma Taraba nan kwanan nan kun bada kayakin tallafi kaman me da kuke wa waɗannan sannan kuma yan gudun hijira suke Taraba kamar adadin su kaman nawa
to da farko dai kaman da kai magana da dauki da muka kai Taraba da Adamawa kafin wannan ma a baya ka sani mun kai dauki a watan farko na January na 2019 mutanen da abbalin ruwa ya shafa mun ba su dauki na kayan abinci da wanda ba kayan abinci ba da kayan gini a jihar Adamawa kadai mutum 2300 da wani abu suka amfana magidanta a Taraba mutum 3274 suka amfana magidanta kenan bayan wannan gwamnatin tarayya sun fito da wani sabon program wanda ake kira special agri intervention program yanzu haka akwai two teams da muka samu daga Abuja daya team din suna kula da bangaren abin da ya shafi ambaliyar ruwa wato flood kenan daya kuma suna kula da bangaren da abin da ya shafi conflict wato rikici tsakanin al'umma makiyaya da manoma wannan intervention din shi ma zai bada tallafi na abin da ya shafi iri na abin da ya shafi magunguna na feshi na abin da ya shafi taki na zamani domin a bunƙasa harkar noma a jihar Taraba kadai mutum sama da 21,000 za su amfana daga wannan tallafi a jihar Adamawa kai mutum 21,000 za su amfana da wannan tallafi a Taraba sama da mutum 10,000 za su amfana da wannan tallafi to bayan wannan kuma wannan tallafi da muka kai Taraba shi ma mun yi irin sa nan Adamawa wanda kake magana shi kuma kamar livelihood food support program ne kira sa tallafi ne wanda muka bai wa waɗanda ambaliyar ruwa ta 2018 ta shafa na masu ƙananan sana'o'i domin a tallafa musu su meke su cigaba sana'o'in su mun raba kayayyaki wanda ya shafi kaman kayan keken ɗinki injin ban ruwa na noman rani da kuma injin markaɗe a jihar Adamawa mutum 300 magidanta har da mata sun amfana da wannan domin lokacin da aka zo wannan abun mun so mu ba da tarihi ga mata saboda mun san da mata suke cancanta irin wannan abubuwan su za su yi amfani da shi ya amfane su kuma amfanar al'umma saboda haka a jihar Adamawa kaɗai mutum 340 suka amfana da wannan tallafi wato magidanta kenan a jihar Taraba kuma mutum 370 suka amfana da wannan tallafi na livelihood support program to wannan shine a takaitaccen bayani akan an tallafin da muka yi a satin da ya gabata
kamar yanzu haka yan gudun hijira nawa ne suke Taraba kuma a wannan sansanoni kuka ajiye su tunda hukumar ku ta da ruwa da tsaki wajen tallafa musu
to ko sati da ya gabata mun je mun tantance ka san harkar dan gudun hijira ko da shi abu ne wanda yake canzawa alƙalama suna canzawa mun je mun tantance akwai rikici da aka yi a karamar hukumar Lau da Donga da Ardokola mun tantance mun samu akalla yan gudun hijira kamar 10,000 da wani abu wanda mun tantance kenan to sauran kamus tun da kamar da nayi magana abu ne alƙalama suna canzawa yau kaje wannan ya shigo gobon sai ya fita to amma wanda muka tantance nan ba da ba shine wannan kamar na hukumomi guda uku ya kamata a ce mun je Bukari to amma saboda yawan fita lafa ba dole muka hakura da zuwa Bukari saboda shawarwari da jami'an tsaro suka ba mu cewa kada mu shiga wannan gurin tun da yanzu akwai sauran dan wannan fita da ke faruwa to wannan shine alƙalaman da zan ga muka zuwa yanzu
baya ga batun ambaliya san su akwai kuma batun su waɗanda suke sansanin yan gudun hijira kamar yanzu sansanin yan gudun hijira Adama kamar nawa ne kuma alƙaluma yan gudun hijira suka rage yanzu kamar nawa ne da Bilahir Boko Haram ta shafa
to sansanin yan gudun hijira a jihar Adamawa akwai waɗanda gwamnati ta organizing ko in ce tantance ta suke ta sanar da zaman su take ba su tallafi na kayan abinci wannan muna da kam guda uku akwai kam na fufure wanda suna da yan gudun hijira ta 1,432 akwai kam na malkoki muna da mutane akalla 1,200 da wani abu akwai kuma santereza kam muna da mutane 536 waɗannan su ne waɗanda gwamnati tantance su ta ci gaba da kula da su har yanzu amma ina so ka sani cewa akwai yan gudun hijira waɗanda suke zaune a cikin al'umma waɗanda kamar yadda na faɗa su ma tantance su ko da yaushe abu ne wanda alƙalama sa canzawa akwai hukuma ta kula da yan gudun hijira IOM ko da yaushe mukan yi aiki tare da su a sake sabunta alƙalama a tabbatar da yawan yan gudun hijirar da ake da su a cikin al'umma da kuma da cikin kam to mu yanzu muna da alƙalama a hannun wanda suke cikin kam kamar da na baka wanda kuma suke cikin al'umma abu ne wanda kamar da na ga maka dole sai an sake tantancewa a tabbatar da cewa ga iya yawan yan gudun hijirar da suke ciki saboda wasu daga cikin yan gudun hijirar ne na tattalin arziki ko sun zo harkar sana'a ko sun zo noma ko na makamcin haka to alƙalama dai ala kullu halin sukan canza saboda haka wannan shine irin alƙalamin da zai iya baka a wannan lokaci
wata matsala ita ce batun ce maka yanzu haka akwai batun kanta tsarin da aka dauko da shi kanta ana ba su abinci su da ba san su cikin yan watannin nan an samu tangarda da san su yanzu ya yanin ya canja ganin kanta sun ta korafin kanta abun baya san su da wuri san da lokaci da san su
to yanzu magana nake maka satin da ya gabata mun kai abinci san san yan gudun hijira azumi kusan sau biyu muka ba su abinci farkon azumi muka kai musu abinci saboda shirye-shiryen azumi dab da sallah muka je saboda sallah muka yi musu abinci yanzu bayan an dawo muka yi musu abinci wannan satin da ya gabata shi ma muka yi musu kayan abinci ina tabbatar muka da cewa mu dai a sanin mu abin da ya kamata mu kai na kayan abinci mun kai yanzu abin da muke sauraro ƙarshen wannan watan in mun samu approval za mu kai musu shi ma kayan abincin su insha Allah
cikin fatan an gama sana kamar kan cewa fiye da mata kusan wasu ce goma wasu ce takwas sun sha biyu ne suka haihu a waɗannan sassan guda uku da ka ambata kamar mata nawa ne suka haihu a cikin kwanakin nan
to ni alƙalamin da na samu labarin guda shida wanda suka haihu muna samu labarin guda uku kamar yadda Mike Tanas ka sanar da ni sansanin yan gudun hijira na Malkoshi da kuma guda uku a sansanin yan gudun hijira na Furika wannan shine kuma lokacin da muka sami irin wannan mukan ba su kulawa ta musamman mu akan kanmu lokale ko kuma ya wannan office namu mukan samar musu da wani abu misali in muna da wani abu da zamu tallafa musu na musamman mukan bai waɗannan matan abun da Allah ya sa muke da shi domin mu tallafa musu da don samu saukin matsalolin da suke ciki
wannan mata yake dauka domin hana cin zarafin mata musamman yan gudun hijira ganin kanta wasu sukan tawo su kuma akwai ganin kanta irin abu ne bai kamata kamar fiyari da mukan ko kuma cin zarafin su ta fannin jima'i wannan mata yake dauka domin hana cin zarafin yan gudun hijira
to wannan nauyi ne wanda ya rataya akan hukumomi da yawa akwai jami'an tsaro ko da yake na kan faɗa cewa shi wannan sansanin yan gudun hijira ba wai hukumar NEMA ce kadai take kula da shi ba akwai sojoji a cikin mu akwai jami'an tsaro na cikin na farin kaya wanda suna cikin kam ɗin nan awa 24 suna kula da duk abin da yake faruwa kuma suna bada rahoto su bayar wa office din su rahoto mu ma su bamu rahoto akwai jami'an yan sanda akwai jami'an civil defense da dai sauran jami'ai wanda suke taimaka wa kula da wannan kam ala kullu halin muka yi kokarin mu domin faɗakar cewa mu sanar da su haƙƙin su kansu yan gudun hijira duk wanda yake da kokarin ya yi musu wani barazana domin shi zarafin su suna da haƙƙi kuma muna ba su waya ta abu da take ko da yaushe suna da namba ta suna kira da kansu su ga mu irin damuwar da suke ciki kuma ni da kaina na samu lokaci na kan zagaya in je sanar da yan gudun hijiran nan in tattauna da su in tattauna da mata in tattauna da yara in tattauna da dattijan su kuma ma'aikatan mu su ma wani lokaci mukan tura su je su zagaya su irin halin da ake ciki to iya kokarin mu mukan iya kokarin mu mu san abin da halin da suke ciki abunda zamu yi mi maganin sa wanda kuma ba mu ne zamu yi ba mu danganta shi da hukumar da ya shafa
kamar kwanan nan kamar case nawa ke maganin ne cin zarafin
to ni dai gaskiya har yanzu ban samu wani case da aka kama a rubuce cewa an ci zarafin wata mata ba wanda zan iya tunawa na wata mai dan tafin hankali Gladys wanda ta sami aka samu matsala shine wanda ya kai kamar kusan shekara da wani abin su shine wanda zan iya tunawa amma bayan wannan ba wani rahoto da aka kawo min ni dai a rubuce cewa akwai wata mace da aka ci zarafin ta
Shi da nan ba na gaskiya kuma rungume juna ɗan uwa
anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.